Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mintoci 16 25 da kuma 31 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hadiza Kyari tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan Birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 15 ga watan Agusta na shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafai da shi ga kanin labarai
Jami'an tsaron China suna gudanar da rawar daji a bakin iyakar China da Hong Kong Prime Minister India Narendra Modi ya kare matakin da ya dauka wanda ya janyo cece-kuce akan soke kware-kware yancin gashin kan yankin Kashmir. Shugaban kasar Korea ta Kudu Moon Jae-in ya ce kasar sa a shirye take ta hada hannu tare da Japan domin warware takaddamar cinikayya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa rashin yalwataccen masauki mai inganci ga alhazan Nigeria daga cikin abin da ke takurawa alhazai dangane da zaman su a Saudiya. Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar amma duk farko Hafiz ba mu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yayin da aka ga jami'an tsaron China suna gudanar da rawar daji a bakin iyakar China da Hong Kong, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yi su jinkirta yarjejeniyar cinikayyar su da China har sai China ta kai ga cimma kyakkyawan kudirin da masu zanga-zangar 'yan rajin kare demokuraɗiyya a yankin Hong Kong har ma yana bayyana cewa zai iya shiga tsakani wajen cimma yarjejeniya tsakanin Beijing da masu zanga-zangar. A daren jiya Laraba, Trump ya hau kan shafinsa na Twitter yana bayyana yadda gwamnatinsa ke da ƙarfi a kan Beijing ta ɓangaren tattaunawa da suke yi don kawo ƙarshen rikicin cinikayya da ƙasashen biyu ke fuskanta bayan da ya rubuta cewa dubban kamfanoni na barin China. Shugaba Trump ya ce tabbas China tana so a cimma yarjejeniya amma da farko ya kamata ta warware rikicin zanga-zangar yankin Hong Kong. Sannan Trump ya ce takwaran aikinsa na China Xi Jinping yana mutunta jama'arsa kuma baya tantamar cewa shugaba Xi zai warware matsalar Hong Kong ta hanya mai kyau ba tare da ɓata lokaci ba. Prime Minister India Narendra Modi ya kare matakin da ya dauka wanda ya janyo cece-kuce akan soke kware-kware yancin gashin kan yankin Kashmir da ake takaddama akai a wani jawabi da ya yi a yau Alhamis. A cikin jawabin da ya gabatar daga wurin tarihin Red Fort da ke New Delhi, Modi ya ce tsohuwar yarjejeniyar a Jammu, Kashmir da kuma Ladakh da ke ƙarfafa cin hanci da rashawa da kuma nuna bambanci wajen ɗaukan iyalansa aiki, yayin da hakan ya haifar da wani yanayi mara kyau ga mata, ƙananan yara da wasu ƙabilun yankin. Amma dokar kuma ta bawa waɗanda ba mazauna wurin ba daga wasu wurare a India sayi gidaje a yankin Kashmir wanda waɗanda suke adawa suke tsoron abin zai iya kawo koma baya ga yankin da musulmai ne mafiya rinjaye. Tun ranar 4 ga watan Agusta ne aka kafa dokar ta ɓaci a yankin Himalayan da musulmi ne suka fi rinjaye a lokacin da New Delhi ta tura dubban ƙarin sojojinta zuwa yankin kuma ta yanke harkokin sadarwa a ciki da wajen yankin Kashmir ɗin. Sannan aka kuma tsare ɗaruruwan shugabannin yankin Kashmir a gidajensu domin taƙaita tashin hankali. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce kasarsa a shirye take ta hada hannu tare da Japan don warware takaddamar cinikayyar da ke tsakanin kasashen idan har Japan din ta amince ta hau teburin shawarwari. Shugaba Moon ya sanar da wannan tayin ne a yau Alhamis a lokacin da ya yi wani jawabi a bikin cika shekaru 74 da samun yancin kan yankin mashigin Korea daga mulkin mallakar Japan, wanda suka yi daga shekara 1910 zuwa 1945. Wannan tayin na shugaba Moon na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Seoul ta sanar da cewa za ta saka Japan a cikin wani rukuni na abokanan cinikayyarta wanda ya kara sanya shinge a kan wasu muhimman kayayyaki da ake shigowa da su ƙasar. Wannan mataki na ramuwar gayya ne kan matakin da Japan ta yanke na cire Koriya ta Kudu daga jerin ƙasashen da ta fi cinikayya da su. Wasu masu saka ido da dama suna ganin matakin da Japan ta ɗauka a matsayin ramuwar gayya ne a kan umarnin da wata kotun Koriya ta Kudu ta bayar kwanan nan na cewa wasu kamfanonin Japan su biyu da su biya tsofaffin jami'an tsaron Koriya da suka yi aiki kan dole a masana'antun Japan a lokacin yakin duniya na biyu. 'Yan sanda a garin Philadelphia da ke nan Amurka sun kama wani mutum yau Alhamis bayan da aka shafe sa'o'i da dama ana ɗauki ba daɗi da mutumin, da 'yan sanda har wasu 'yan sanda shida suka sami raunuka. Wani mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Philadelphia ya ce bayan da jami'an tsaron suka kama mutumin da ake zargi da yin harbin suka kuma tsare shi, sun buɗe gidan mutumin da ke wata unguwa a birnin Nice Town inda ɗan bindigar ya rufa kansa. Lamarin dai ya faru ne a jiya Laraba a lokacin da wani ɗan sanda ya je gidan don kai takardar sammaci. 'Yan sanda biyu sun makale a cikin gidan da ɗan bindigar yake, inda suka shafe sama da sa'o'i huɗu kafin aka sami damar fidda su daga gidan.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu, za mu fara ne da ƙasar Saudiya, inda alhazan Najeriya suke fuskantar yanayin cunkoso da ake gani zai iya janyo ɗaukan wasu cututtuka ko asarar rayuka. Daga Saudiya ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Bincike ya nuna cewa wannan yanayin cunkoso da alhazan suka samu kansu ciki zai kai ga ɗaukan wasu cututtuka, musamman a wurare irin su bayan gida, inda ɗaruruwan alhazai kan yi dafifi suna jira. Ga abinda wasu alhazan ke cewa.
Sunana Ibrahim Musa, ni mahajjaci ne da nazo daga Najeriya. To gaskiya abin za mu yi cewa sai wanda ya gani, saboda wata wuri ne wanda yake da cunkoso. Kaga dai da an muka kama daga mana katifu ne aka sa su kusa da kusa, gab da gab. Ka zai ce maka ma in ina numfashi, shi wanda yake kwance kusa da ni shi ma yana shakar numfashi na. To banda kuma wannan sai kasance kai hatta sallah in zami a cikin sheman mu yar wurin da aka abin nan din, sai mun daddaga katifin namu, saboda mu yanzu kaman Najeriya ko Afirka zamu cewa in mun kaje kaga abin da wadansu kasashe na duniya aka tanadar musu, sai kaga cewa to amma mu namu abin an cunkushe. Saboda haka abin dai dole akwai gyara a cikin sa.
Mana Adamu Abdullahi daga Bauchi.
Haka ne,
wato an maida mu alhazan Afirka musamman Najeriya saniyar ware ga hukuntan Saudiya, saboda irin cunkoson da ake samu a daki ɗaya za ka ga mutane 50 maimakon mutane 20 ko 30 a cikin daki, yakan kawo ƙazanta, yakan kawo kusan kowane irin nau'i na rashin zama a cikin kwanciyar hankali. Musamman ka je wajen ban daki sai ka yi kusan awa ɗaya ko awa biyu, saboda za ka ga ban daki guda 10 amma mutane kusan 200 suna jira su zagaya. To wannan abin yana kawo ƙazanta da sauransu. Cinkoson ba abin da sai dai wanda ya gani kawai.
Ni sunana Muhammad Awal daga Argungu, Kebbi State of Nigeria. Amma zaman mina kowa sai zama hankuri ne.
hakikanin gaskiya wurare sun yi kyau. Miskila guda aka samu ta gefen toilet toilet. Za ka je ka tarar da mutane da dama inda mutum kusan 500 ko 1000 yake toilet bai wuce biyar ba. Mu kan mu sai da muka koma akan titi bisa gode bai muna kwanci. Askarawa sun zagayo suna koran mutanen mu akan ganin su saman titi. In bai mata shi ka babu na sai mutum banda ya fito ga fili ya sha iska. Iskan da zaka sha an yi ruwa wuri ya cinkoso da tiya yawa.
Sai dai kuma a taron da ya gudana da manyan kafofin yada labarai na duniya a birnin Makka. Bayan ziyarar ganewa ido gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya bukaci gwamnatin Najeriya da kuma ta Saudiya da su sake sabon lale kan wannan batun masauki.
Cikin shirye-shiryen da aka yi wanda ban ji daɗi ba shine zaman Mina. An kai mu can wani wuri da ake kira Muzdalifa wanda yawanci a addinance sai an taso daga Arafat ne ake zaunawa. Kuma dukkan mu ƴan lahiyar Afirka kaman ana kyaman mu ne, kaman ba a son mu ne, kuma rumfunan da aka bamu kurkusa kurkusa babu wani walwala cinkoso yayi yawa a duka filin da aka bada ƴan lahiyar Afirka bai fi na ƙasar da aka bada mutanen India ba. Wannan kaga zalunci ne bai dadi ba. Ya kamata Saudi su san cewa mu mutane ne, idan aka bar mutane haka suka dade gaskiya za a samu cututtuka iri-iri saboda cinkoson yayi yawa.
Ta bakin wasu alazai kenan da ma gwamnan jihar Bauchi a dangane da batun matsalar masauki wadatacce. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga birnin Makka ta kasar Saudi Arabia.
Gaida Abdulwahab Muhammad. Masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogon mu ke cewa karfe 11 na safe ne da minti 12. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Kamar yadda muka kawo muku a makon da ya gabata tattaunawa tare da Dr. Ibrahim Kana na hukumar Alhazan Najeriya na Hakon kan yadda tawagar likitoci za ta gudanar da aikinta da kuma bayanai kan matakan kariya daga cutar coronavirus da ake samu a gabar ta tsakiya. A yau za mu kawo muku kashi na biyu kuma na ƙarshe a zantawar da muka yi kan kula da lafiyar alhazai na jihohin Najeriya 45,450 har ma da na jirgin yawo. Sai ku kasance tare da mu don jin shirin.
Yellow fever kafin mutum tafi wannan ƙasan ya kamata mutum a yi allura rigakafi. Sai polio, duk duniya gabaki daya, Najeriya tana cikin ƙasashe biyu ko uku da muke da polio a duniya. Allah ya kawo mana saukinta. To amma abu mai sauki shine kawai wannan diddigo maganin da ake diga bakin mutum. Shi sa su kasa mai tsarki suka ce an sun dau wannan umurni daga hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO akan duk wani da zai zo aikin haji musamman dan Najeriya sai ya wannan rigakafin har da ma na ciwon sankarau. Shi sa mu a kasan mu yanzu Najeriya gwamnatin a Najeriya gabaki daya yanzu ta hanyar ma'aikatan kiwon lafiya muka ba da wannan rigakafin kyauta. So haka shi alhaji an ga an baci wannan rigakafin kyauta kawo kanshi kawai zai yi. Shi sa kafin a baka wannan kati da kira yellow card sai amma wannan allura dan alhaji kuma masu taurin kunne da su yi su kizo yin wannan allura sai su ci su biya kudi a musu wannan asibitin shi wannan katin sun cuci kansu su ma su cuta al'umma. So haka mu muna kira ga alhaji mutun yayi tunani fa roƙon Allah zai je kasa mai tsarki saboda kai bi doka.
To Dr. Kana ko wani abu da na gani kuma na wata dokar ta cewa duk alhazai 1000 ya zama wajibi a hada su da likita kwararre guda daya. Sannan cikin dutawagar likitoci ya zama fiye da kimanin kashi 20 cikin 100 ya zama jami'an duba gari ne.
Kwarai da gaske wannan tuni mu ma wuce wannan. Muna da alhazai 40,000 da wani abu. Mun kuma dau ma'aikatan kiwon lafiya fiye mara 400. Duk inda ma Saudiya suke tunani mu ma mu wuce nan. Saboda ga mu nan da jama'a, ga mu nan da ma'aikatan kiwon lafiya. Layi ma suke ma mu dauke su. Kuma gwamnatin tarayya ta hukumar alhazai ta Najeriya gabaki daya an fito da nan kudin da jihohi shi zamu dauke wannan ma'aikata mu wuce wannan.
Kai ma wani abu ko da na saki gani na dokokin ko kuma shawari ne cewa mutane su guji hulɗa da raƙuma ko zuwa kusa da raƙumi. Me yasa ake gargaɗin mutane su guji raƙumi ne meki? Me zai faru da mutum ya je wajen raƙumi?
Ah, to shi ma Alhaji ma tukuna ma kai Alhaji da kaje aikin haji me ya haɗa kama da raƙumi tukuna? In ba dai ma Alhaji da girman kai da karambani ba. Ka san wasu alazan ma na lura da haka, wasu alazan na musu da karambani. Sai kaga Alhaji ya je shi abokan ya tashi daga gidan shi je haram ya dawo. Shi ma bai nan je ziyara cikin gari zuwa irin su ayyukan nan zuwa su daji yaje ga raƙumi. Yanzu duk raƙuman nan suke rike da cutar da ake kira MERS-CoV, wato Middle East Respiratory Virus Coronavirus. Su wannan raƙuman suke da wannan ba dan adam ba. Sai ka je ka hada kanka da wannan raƙuman to ka kamu da wannan cutar. Me zai kai ga Alhaji zuwa wai gurin raƙumai? Yadda su ma ƙasar Saudiya suka yi, ba abin da zai haɗa Alhaji da raƙumi sai dai Alhaji mai karambani. Saboda haka mu muna kira ga alhazai, idan mutum ya je dan Allah da Annabi ya kula da abin da ya kai shi, kada ya cire shi ƙauye, ya cire shi ganin raƙumai yake ban mu da su a nan. Wasu ma su ga raƙumai ba a Najeriya, kaga zai ce a ci bari ma ya je ga su nan, bari ya je ga su dan Allah da Annabi Alhaji kada ya je ballantana ma ya ce zai cina ma raƙumi, ba ma amfani.
Sai kuma wata cuta da na ga rubuta wacce watakila a nan ƙasar babu ita, ita ce dangi da zika. Su waɗannan irin cututtuka ne waɗannan?
Su ma Allah da ikon shi, mu ma da irin namu, su ma suna da irin nasu. Duka sauro ke ɗaukan wannan cututtukan. Sauron da ke da Najeriya duk sunansu sauro. Sauron Najeriya suna ba mu zazzabin cizon sauro, wata malaria kenan, amma ba sa ba mu dangi fiwa ko zika. Amma su kuma sauran da suke can, ka ji a ga sauro da yawa a Saudiya, din da ga ga sauro suna cizon jama'a. Su kuma ba su zazzabin cizon sauro wata malaria, su dengue fever da zika suke da shi. Su kasan su abin da suka yi shine sai suka dau mataki. Na farko sun kula da duk gwata an kula da su, saka an rage numban sauro. Amma ba za a iya kashe su ga baki ɗaya ba, sai aka dau mataki. In ka lura a Saudiya za ka ga akwai ma'aikatan duba gari, wanda yarba sai kira wale kenan, suna zagawa suna peshi peshin nan, suna yi saboda wannan sauron ne, ko sauron ya ci zai kai wa kama da wannan cutar dengue fever ko zika din nan ba. To kaga Allah ya kawo sauki insha Allah.
Wato duk kana tsawon shekaru da mutane yake zuwa Saudiya, idan sun isa filin jirgi akwai wata kwaya da ake ba su ko a diga musu wani abu a ce su haɗe, wai menene wannan abu ne?
Yawa, bari mu fara nan digawa tukuna. Digawa nan magani ne na polio, rigakafi ne na polio irin wanda muke badawa a Najeriya. Wato su kasa mai tsaki abin da suka lura shi ne, suka ce gudu suke da Najeriya, Somalia da Afghanistan, an cire Pakistan, an cire India, akan can muke rike da wani ƙwayoyin cutan. An yadda mun yi wannan rigakafin a Najeriya, amma me zai hana da Alhaji ya shigo a tabbata an ƙara diga mishi? Wani ga mun yi rijijiniya da muna ƙasar Saudiya, mutum na shigar diga mai wannan maganin a bakin shi, ba magadama ba ma kunya ciki. Mun lura akan cewa wasu manyan mutane suna zuwa sai mutum ya ga cewa ya za a yi shi da girman shi, a zo a diga mai magani a baki a gaban jama'a haka nan. To dan Allah da Annabi ayi hakuri. Sai kuma ainihin ƙwayar magani da ake basuwa, wannan ƙwayar nan tana da muhimmanci matuƙa. Ƙwaya ce wanda ita ma rigakafi ce. Rigakafi ta me? Ta cuta da Alhaji ya kamuwa da shi ta hanyar abinci da makamantansu. Saboda idan mutum ya sha wannan ƙwayar maganin zai ba shi garkuwa, zai ƙara mai garkuwa ga cutuka da Alhaji zai iya haɗuwa da su cikin 'yan ƙaramin lokaci da zauna a ƙasa mai tsarki. Kuma a gaskiya, saboda Allah, kimiyya ta nuna akan cewa shan wannan ƙwayan yana taimako sosai. Kuma ma'aikatan kiwon lafiya abin da suka yi shi ne na Saudiya, suna zuwa asibitoci mu kowane lokaci, muna zuwa muna meeting da su. In fact sun ma faɗi mana duk lokacin muke so su zo mu zo za su ba mu, amma da yake ba ma buƙata, muna kuma fata ba za mu buƙaci wani maganin ba. Amma duk wani Alhaji da ya kamu da wannan cutar, magunguna suna nan azube. Kada ma Alhaji ya wani abu ya kau ga Alhaji ta fannin wannan cutar.
Yawwa, sannan kuma akwai a ware wani ɗaki na musamman inda in an samu Alhaji wanda yake cikin wani hali kare cutar da sauran alhazai, kowane asibiti da ake da shi a Saudiya ta ce sai an ware wani ɗaki wanda za ana duba majinyaci na musamman. Shin an tanadi waɗannan abubuwa a harkar Najeriya?
Aka ce gani ke koran gani ya kuriji, sai ka zo asibitin mu a Madina, ka zo asibitin mu a Makka, za ka gani wa kanka ɗaki da muke kira isolation room kenan. Mun yi wannan tanadin, mun ɗau ɗaki ga ɗaki nan a ije a kulle. To wallahi kullun ɗakin nan a kulle take, jira muke, ba fata muke ba, jira muke. Idan aka samu irin wannan mutum mai cutar nan, maza sai mu jefa cikin wannan ɗakin mu kulle shi kafin mu yi tanadi a fita da shi, a yi wub da shi, a kai shi asibiti. To duk asibitocin muna da wannan insha Allah. Ai, wato muna bin doka. Idan baka bi wannan dokar nan ba, mutum guda da aka zo da shi ka haɗa shi tare da sauran majinyata kaga zai iya yada musu cutar.
Ibrahim Kano tsawon shekarun nan me ka lura da shi ne yake damun alhazan Najeriya in suka je can wajen ko rashin kula da kiwon lafiya ko kuma dai kawai halin koyin kula watakila ga wasu alhazan?
Eh, akwai halin koyin kula musamman alhaji yana zaune gidan shi kilomita 1 ne zuwa haram. Shi alhaji dan shiga shi na zama alhaji da asuba zai kama hanyar haram ya tashi kilomita 1 ya taka yana da kudajen shi ba zai shiga tasi ba. Ita haka mu ba bulata ni bane da saba yawo a kasa dama eh ka gane go ya taka kilomita guda ya je haram kilomita guda ya dawo bi kuma ci abinci ba ya boye kudin shi a zahar ya kuma takawa kilomita guda ya dawo cikin rana la'asar ya kuma taka kaga mun lura alhaji yayi wannan sai kai gashi nan ya salwanta ba abin da zai ko sai kai faɗo asibiti kai gashi nan shi yasa asibitocin mu ana gama ana iya sallah sai ga asibitocin mu sun cika dim saboda me alhazai sun taka sun gaji sai ko su shiga asibiti ko ai su magani ka je ka ci abinci ka huta shi an magani sai haka malamai ma sun faɗi akan cewa ga masallatai nan ko ina duk inda mutum ke a Makka cikin haram kake amma wallahi mutanen mu dan Najeriya sai ce shi dole sai ya je haram gashi ma su haram din ma yanzu hukumar Saudiya su ma sun dau mataki yanzu kusan mita 500 kafin haram din kafin ma a kira sallah amma kanginan gurin ba baza baka shiga ba alhaji Najeriya sai jira tambaye haddin bai dan sanda suke ma wasu lokutan me kai ka an yi haka ne a kare ka kare kuma cinkoso idan haram ko Ka'aba ta cika kada ma ka kai kanka.
Dr. Kano ba bukatun mutum ya yi yar kokuwa don ya samu ya isa har can inda ake sallah wajen liman?
Wani kokuwa?
Lada ya cika
ina kenan. Ai mu ma da karamin ilimin musulunci. Ainihin su kuma malamai sun faɗi mana akan cewa da wanda ya yi addu'a a gaban Ka'aba, Allah ke ganin kowa. Yana da kyau ka je gaban Ka'aba ka je ka yi addu'a. Amma ba wai kai dole sai ka kama hanya ka je kana cinkoso ana dambe da kai, kai ga kana ka ci abinci ka kushi dan Najeriya. Ga su na mana ganin su. Ana tattake wasu mutum rike matar shi yana tutturewa mutane. Ni ba malami bane, ni likita ne, amma malamai sun ce haramun ne ka je kana shure-shure ko kana turi-ture a haram. Sallah ita kanta tana son tsanaki. Ga masallatai nan ko ina ka tsaya kai sallah, duk inda kai sallah alhamdulillah ka samu ladanka a rubuce kaman kai sallah a haram.
Gaba ɗaya Dr. Kano yana da wata tambaya. Idan mutum wasu suka ce idan suka sayi magani a Saudiya sai ya daɗe sai yin musu aiki, in ma zazzaɓi ne kana sha kawai sai ka je ka warke, in ma gudawa kake watakila sai ka yi wajen sati baka zagaya ba, amma akwai bambanci da magungunan watakila da suke sha na
Najeriya? Ba wani bambanci, kamar Coca-Cola ne ai. Mun sha jin labari sai ga mutum ya ce kai ai Coca-Cola Saudiya wallahi daban take. Sai kun ji an kalli mutum ce Allah ya wadare wannan mutum wallahi talla Allah kuwa. To haka wannan kwayan magani in ka sha Panadol a Najeriya ɗaya take da Panadol a Saudiya. Yadda kai kwakwalwarka ya gaya ma akan cewa wannan maganin an yafi aiki mindset. To in ka lura mu kanmu a kiwon lafiya muna da wani abu da muke kira placebo. Ka zo asibiti mun ga likita ganka amma ya san ba abin da yake damunka amma kai kana tunanin ba kai lafiya, likita sai rubuta ma wani magani, maganin muna kiran shi placebo. Kai ka je ka sha sai ka ce ka maganin ne ya aiki, nan ku dama lafiya ka kalau. A haka alhaji suke tunani in suka sha maganin Saudiya za su fi jin sauki. Mun sha ganin haka eh, sai alhaji ya zo kawai shi wallahi shi maganin mai rubutu larabci yake so. Sai ya ma karanta rubutu larabcin ma sai gama ai Panadol aka rubuta ma larabci shi bai ma sani ba. To kaga mu kawai sai da mu yi dariya. Amma a gaskiya saboda Allah magani a Najeriya da magani a Saudiya wallahi da ɗaya suke. Kada alhaji ba kan shi wahala, kada kuma alhaji ya ɗauki kuɗin shi ji ce ta sai magunguna a Saudiya. In kana da kuɗinka ka sai maganinka a Najeriya sun fi ma sauki. Can kake kana ce magani ka sha daidai gwargwadon da ka sha a can, ka dawo Najeriya ka ci ka, babu wani bambanci gaskiya.
A nan muka kawo muku ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin babban likitan alhazan Dr. Ibrahim Kana sai kuma abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya, muna fatan waɗanda muka samu labarin mutum biyar sun rasu Allah ya ji kansu da rahama, da fatan sauran alhazai za su yi gaggawar tuntuɓar likitoci a lokacin da buƙatar hakan ta taso. Ni Hauwa Umar nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'o'in da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko haɗin gwiwa ne tsakanin Haruna Loki, Mubarak Aliyu da Umar Abdullahi Gambaki, inda suka ce
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Muna so ku bamu dama wajen yin kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kamata ya janye wannan doka tasa ta hana shigo da abinci daga kasashen ƙetare. Sakamakon mu Najeriya ba ma iya noma abin da zai rike mu. Sai kuma sakonmu na gaba wanda shi ma haɗin gwiwa ne tsakanin Murtala Bala Barka, Nura Bala Barka da Aliyu Bala Barka Durmi biyu daga Garki a Abuja na Najeriya. Inda suka ce salam BOA Hausa, dan Allah ku bamu dama wajen bayyana ra'ayinmu dangane da halin ko in kula da gwamnatocinmu na arewacin Najeriya suke nuna wa na ƙasasu. A gaskiya ya kamata ku ko ba a ba su wani gurbi a gwamnati ba, to a taimaka wajen samar musu da tallafi ko jari dan taimakon kai da kai saboda a samu raguwar barace-barace a titunan fadin kasar. Da fatan gwamnati ya ji kuma zai yi nazari sosai kan lamarin. Allah ya bamu zaman lafiya arewacin Najeriya da ma duniya baki daya. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda Suleiman Adamu Tandari Patiskum wato PRO na muryar talaka reshin Patiskum ya aiko mana, inda yake cewa dan Allah ku bamu dama mu yi tsokaci akan shugaba Buhari. Ya kamata ya gaggauta canza hafsoshin sojojin kasar mu Najeriya. Domin kuwa a gaskiya yadda har yanzu harkar tsaro kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu. Domin kuwa wato kwanan nan ma 'yan ta'adda sun kai hare-hare a jihar Borno wanda ya yi sanadiyar rasa sojoji da dama. Da fatan shugaba Buhari zai yi wa wannan wasiƙar kyakkyawar fahimta, domin dai akwai buƙatar yin hakan. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa. A gaida Aisha Mu'azu. Kafin mu kammala shirin, ga Hafiz ya dawo da labarai amma a takaice.
A yayin da aka ga jami'an tsaron China suna gudanar da rawar daji a bakin iyakar China da Hong Kong, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yiwu su jinkirta yarjejeniyar cinikayyarsu da China har sai China ta kai ga cimma kyakkyawan ƙudurin da masu zanga-zanga 'yan rajin kare demokuraɗiyya a yankin Hong Kong suke nema. Har ma yana bayyana cewa zai iya shiga tsakani wajen cimma yarjejeniya tsakanin Beijing da masu zanga-zangar. Prime Minister India Narendra Modi ya kare matakin da ya ɗauka wanda ya janyo cece-kuce a kan soke kware-kware 'yancin gashin kan yankin Kashmir da ake takaddama a kai a wani jawabi da ya yi a yau Alhamis. A cikin jawabin da ya gabatar daga wurin tarihin Red Fort da ke New Delhi, Modi ya ce tsohuwar yarjejeniyar a Jammu Kashmir da kuma Ladakh da ke ƙarfafa cin hanci da rashawa da kuma nuna bambanci wajen ɗaukan iyalansa aiki, yayin da hakan ya haifar da wani yanayi mara kyau ga mata, ƙananan yara da kuma wasu ƙabilun yankin. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce ƙasarsa a shirye take ta haɗa hannu tare da Japan don warware takaddamar cinikayya da ke tsakanin ƙasashen idan har Japan ɗin ta amince ta hau kan teburin shawarwari. Shugaba Moon ya sanar da wannan tayin ne a yau Alhamis a lokacin da ya yi wani jawabi a bikin cika shekaru 74 da samun 'yancin kan yankin mashigin Koriya daga mulkin mallakar Japan wanda suka yi daga shekarun 1910 zuwa 1945. ‘Yan sanda a garin Philadelphia da ke nan Amurka sun kama wani mutum yau Alhamis bayan da aka shafe sa'o'i da dama ana ɗauke ba daɗi da mutumin da ‘yan sanda, har wasu ‘yan sanda shida suka samu raunuka.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu ta yau TN, ni Hadiza Kyari ke cewa sai mu haɗu insha Allahu a shirinmu na dare.